Sashen Hausa na muryar Amurka yake boku magana a wannan la'asariya ranar 17 ga watan Maris shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 22, da 25. A jamhuriyar Niger kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba ya kuma kirri ne tare da Naziru Ahmed Hausawa zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
Siriya ta ce ta harbo jirgin sojojin Isra'ila har ƙasa, sannan kuma sun samu wani a harbi da suka yi. Fadar gwamnatin Amurka ta White House na caccakar alƙalan kotun gwamnatin tarayya guda biyu sakamakon dokar shugaban ƙasa Donald Trump da ya suka taka mu birki.
Bayan kun gama jin labarai, za ku ji korafi da wasu 'yan gane suke yi game da yawan naɗe-naɗen ministoci da sabuwar gwamnati ta ƙasar ta yi.
Mun zuwa irin buga irin wannan hikima ko kuma wannan abin nan dabara ta zaunar sabuwar gwamnati don biyan bukatun al'umman ƙasa.
A jamhuriyar Niger kuma malaman ƙasar ne suke nuna fushinsu akan umarnin gwamnati na gwajin ilimin malama.
Yau jarar taron da suke ce za su shigo da ilimin malamin makaranta ba haka kici doka ba ta ce ba kawai ka zo ka dauki ka sa mutum irin kamar wani zashi neman wani aji.
Haka kuma a kasar Ghana za ku ji wani irin babban matsala da ya kunno kai a cikin kasar, inda matasa suke yawan kashe kansu a cikin kasar wanda akasari kuma aka samu galibi wato daliban makaranta ne. Amma kuma akwai Mahmud Lalo wanda zai gabatar muku da shirin nan nasa na duniyar Amurka, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya kara jaddada bukatar samar da sabuwar hanya da za a tunkari matsalar barazanar makamin nukiliyar Koriya ta Arewa da ke kara girma, wanda zai hada da daukan tsauraran matakai fiye da waɗanda aka dauka a ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama na hanyoyin lumana. A jiya Juma'a a Koriya ta Kudu, Tillerson ya ce bari in gaya muku karara, bin hanyoyin lallama sun kare, muna duba sabbin hanyoyi ta hanyar diplomasiyya, tsaro da kuma matakan tattalin arziki, mun baje komai akan teburi. A ziyararsa ta farko zuwa Asiya a wannan makon, Tillerson tsohon shugaban kamfanin mai wanda bai da kwarewa ayyukan diplomasiyya ya ziyarci makwabtan kasar Koriya ta Arewa, Japan, Koriya ta Kudu da kuma China. Sabon nadin na shugaban kasa Donald Trump na babban jami'in diplomasiyya ya sauka a barikin sojojin saman Osan ta Amurka a jiya Juma'a da safe, inda ya hadu da kwamandojin dakarun Amurka a Koriya kafin ya ziyarci kwamandan yankin jami'an soja mai karfi wanda ake kira DMZ a takaice, wanda yake tsakanin iyakar Koriya. An kafa shi bayan yarjejeniyar da aka rattaba wa hannu a ƙarshen yakin Koriya na shekarar 1953. Bayan zaman tattaunawa da mai rikon kwariyar shugabancin kasar ta Koriya Hong Kyo-hang da kuma ministan harkokin wajen Koriya Yung Yung-si, Tillerson ya kara nanata abin da ya ce a Tokyo a ranar Alhamis cewa yunkurin hanyoyin diplomasiyya na sama da shekaru 20 ba su yi nasara ba. Haka kuma kudaden da Amurka ke baiwa Koriya ta Arewa na tallafin kimanin dalar Amurka biliyan 1.37 a matsayin karin karfin gwiwa ba su yi amfani ba wajen bibiyar shugabannin Pyongyang domin yin watsi da makamansu na nukiliya. Tun daga shekarar 1990 Amurka ta fara ba da abinci da kuma tura mai ƙarƙashin wata yarjejeniya ta dakatar da harkokin nukiliya, wacce daga baya ta ruguje sakamakon gano Pyongyang na saba dokokin yarjejeniyar da aka yi a ɓoye ta hanyar gudanar da ayyukan inganta ƙarfin uranium.
Siriya ta ce ta harbo jirgin sojoji na Isra'ila har ƙasa, sannan kuma sun sami wani a harbin da suka yi. Amma Isra'ila ta ce jirginta ya dawo lafiya ƙalau bayan kai wani harin sama da suka gudanar a kan wasu wurare a safiyar yau Juma'a a Siriyar. Isra'ila ba ta bayyana hakikanin abin da ta kai wa harin ba. Amma Siriya ta ce jirgin sojojin Isra'ilan ya kai hari a kusa da Palmyra, abin da Damascus ta bayyana a matsayin wato hari mafi zafi da ya taimaka wa kungiyar ISIS. A wani abu da ba a saba gani ba, dakarun tsaron Isra'ila wato IDF a takaice sun fitar da bayani na tabbatar da harin. Jawabin ya ce a jiya daren 17 ga watan Maris jirgin IAF ya kai hari a wasu wurare cikin Syria. An harba makamai masu harbo misali daga Syria kenan bayan harin, sannan garkuwa da ke tsaron sararin samaniya na sojojin Isra'ila ya kama wani makamai masu linzami. Babu wani farar hula a Isra'ila ko jami'in tsaro da rayuwarsa ta shiga cikin wani hali mara daɗi. Yana da wahala a sami bayani irin wannan daga Isra'ila.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Fadalar gwamnatin Amurka ta White House na caccakar alkalan kotun gwamnatin tarayya guda biyu sakamakon dokar shugaban kasa Donald Trump da suka taka wa birki, wacce ta hana matafiya daga kasashe shida masu yawan musulmi shigowa Amurka. Dokar ta Trump an shirya ta fara aiki ne a jiya Alhamis. Fadalar White House ta ce alkalan ba su yi daidai ba, bayan da kotun guda biyu, ɗaya a jihar Hawaii da kuma ɗaya a Maryland, suka ba da izinin tsaida dokar ta wucin gadi da shugaba Trump ya sa hannu, wacce za ta fara aiki ranar shida, wacce aka saka wa hannu ranar shida ga watan March, wacce ta takaita tafiye-tafiye daga waɗannan kasashe. Kakakin White House Jim Spicer ya ce hatsarin gaskiya ne kuma dokar a bayyana take. An zaɓi shugaban ƙasa domin ya sauya tsarin shige da fice da ya lalace, kuma zai ci gaba da aiki da kundin tsarin mulki da kuma nauyin da ke kan shugaban ƙasa domin kare ƙasa. Shugaban ƙasa bai amince da wannan hujjar ba, yayin da ya ci gaba da ƙalubalantar hanyoyin harkokin shari'a. Trump ya ce wannan hukunci ya sa ana yi mana kallon raini, wanda ba haka yake ba. Ku yarda da ni, ku dubi kan iyakokinmu. Gwamnatin Trump ba ta san dakatar da dokar na wucin gadi da aka yi. Fadar White House da kuma ma'aikatar shari'a sun bayyana rashin jin daɗinsu da hukuncin alkalan, inda suka ce za su ci gaba da kare sabuwar hannun dokar a kotu.
Fadar gwamnatin Amurka har yau dai ta White House tana nan tana ci gaba da dagewa akan matsayin shugaban ƙasa Donald Trump na cewa tsohon shugaba Barack Obama ya yi satar sauraron wayan tarho a Trump Tower da ke birnin New York. Mai magana da yawun fadar gwamnatin Amurka, wato Sean Spicer kenan, ya yi gaba da gaba a taron 'yan jarida cike da ɗaki, waɗanda wato suke son su san abin da ya sa shugaba Trump ya hakikanci akan zargin da yake yi gaskiya ne. Alhali kuwa 'yan kwamitin leƙen asiri a majalisar dattawa sun ce hakan ba ta faru ba. Spicer ya ce shugaban ƙasar dena nan akan bakansa, sannan ya zargi 'yan jarida da sauya masa magana da kuma abin da ya faru a kwamitin majalisar dattawan. Ya ƙara da cewa 'yan majalisar Amurka har yanzu ba su da wato cikakken bayani akan leƙen asiri. Labaran duniya kenan aka ji daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Ghana Nana Akufo-Addo ya naɗa ministoci da yawansu ya kai 110, wanda shi ne farko a tarihin siyasar ƙasar da a samu yawan ministoci kamar haka. Shugaban ya naɗa ministoci 46, sa'annan ya naɗa na jihohi kuma 10, Kana ya naɗa ƙananan ministoci 50, sa'annan ministocin ƙasa masu aiki na musamman su kuma guda 4. A yayin da wasu suke ganin hakan ya dace, wasu kuma na ganin cewa wannan zai ƙara jefa tattalin arzikin ƙasar cikin babban ruɗani.
Sunana Muhammad Mahmud. In dai suna da yawa dai sai su yi aiki, amma wannan kuma ya bar biyansu nan ya yi wani wai, don an biya su more green government nan kuma ya shiga cikin biyansu. Amma advantage shi ne ba sun tanyi aikin Ghana ya yi easy.
Sunana Ibrahim. Adadin ministoci da aka cire da fani gasar suna da yawa, kuma in government ya duba aikinsu dai a yi gaskiya dai aikin dai ya yi sauki, amma dai ba yin gaskiya dai ba duba ba a sa musu dai satar su kuma ya yi yawa.
Sunana Antabiba. Wallahi bai yi daidai ba yawa kwarai. Lokacin John Adramani Mamman sun ce ministocin da ya doki bai kai ma adadin da shi ya doki, suka ce wai yayyawa ana bata kuɗi don kowane minista, an bashi gida, a bashi lori, a bashi driver, a bashi mabiyin shi, sannan a bashi watchman, mu muke biyansu. Wangan doke su ne su zo su ci kuɗin Ghana, to wannan kuɗi aka hada ai wani abu da yaranmu da su ci amfani.
Sunana Usman Ibrahim. To ni na wani ba yanzu new king new law, ko wanda abin da gani yake doka mini maybe wannan minista su tanye shi yaki na dake bi dai.
Shi ko Malam Imran Abubakar, da aka fi sani da Malam Bawa, mai sharhi akan harkokin yau da kullun, ga abin da yake cewa
ita wannan gwamnati suna kokari ta biya ma aini magoya bayan ta abin nan bukata ne nan na dana dan mutunci idan aka ce za a cigaba da wannan al'amari shakka babu a bai tsammani wannan jam'iyya ko kuma wannan gwamnati za ta iya samun dama kuma wato wa'adi na biyu fi sabilillahi domin talaka har yanzu bai ga komai a karba sannan gashi kuma ana ta na dana din nan za a ba mutum mota za a ba shi albashi za a ba shi gida ga albashi bai tsoka da shauransu su da wani kudaden za a samu a biya ma talaka.
Wato malam bawa kai ra'ayi da ƴan adawa da suke cewa shugaban ƙasa ya yi wannan naɗe-naɗe ne saboda dai a ba ƴan jam'iyyarsa aiki.
Ni na yi ra'ayi da wannan gaskiya domin ai idan gwamnati na son ya yi aiki fi sabilillahi tukuru ba sai ya buɗe wa'annan abin nan ya faɗaɗa wannan ma'aikatu an kirkiro da wasu ma'aikatu da tun da aka fara wato mulki na siyasar abin nan Ghana akwai ma'aikatu da ba a san da su ba amma sai gashi ko ɗan wannan gwamnati ta ɓullo da su wanda yake yanzu mutane na kallo da wani irin abin nan rawa za ta ka.
To baka yadda da maganar da gwamnatin take faɗi cewa ta zo ta samu tattalin arziki da ya riga ya rushe wato da matsaloli da yawa shi yasa shugaban ƙasa na buƙatan ma'aikata da yawa don saboda su iya su farfaɗo da wannan tattalin arziki cikin gaggawa a kawo cigaba a rayuwar al'umma.
To wala mu mun zo irin mu ga irin wannan hikima ko kuma wannan abin nan dabara ta wannan sabar gwamnati don biyan buƙatun al'umman ƙasa. Fi sabilillahi abin nan akwai daure kai kaina daure ki a yanzu haka din nan.
Su wajen ministoci da aka nada kana ganin mutane ne da suka cancanci ko kuma suke da kwarewar da za su yi aiki ko dai a'a kamar yadda ka faɗi a baya cewa aiki ne kawai aka ba ƴan jam'iyya.
To Allah da kika kaga idan kai la'akari da manyan ministoci da aka nada wato ko ne farare ne ya kware kware daga fita amma na kananan ministoci sai na ga kaman wato a'a ana yin don a yi kokarin biya ma ainihi jam'iyyar bukata ko kuma ainihi wanda suke yi ma jam'iyya hidima suke ganin wato sun tare kai baya in ba a yi kokari an san sama musu wani abin nan wuri za su duka dan shan romo haka ba za a zauna lafiya da sauran magoya bayan da biya ba duk yadda nake kallon a wannan al'amari ke nan.
To madalla har yau dai a can kasar ta Ghana wani babban abin damuwa da ta kunno kai a ƙasar Ghana shine wato mace-mace da matasa suke hallaka kansu ko kuma suke kashe kansu kenan. Wannan daidai mako biyu kenan wato mutane kaman takwas suka kashe kansu a cikin ƙasar Ghana wanda hakan da ya tada hankalin al'umman ƙasar musamman ma gwamnati. A cikin waɗanda suka kashe kansu akwai wato ɗalibai kenan, wani ɗalibi ne a makarantar wato yara masu tasowa wata kuma ɗaliba daga jami'ar Ghana wacce take ajin ƙarshe. To wannan ya sa na tuntuɓi wato Sheikh Armiyau Shu'aibu mai sharhi ne akan harkokin ilimi kana kuma mai bada shawarwari ne ga ainihin ilimin matasa wanda yake tare da ma'aikatar ilimi ta ƙasar Ghana. Ga abin da yake cewa.
Abin da ke kai mutum ga kisan kai ba shi ga ɗalibi ba shi ga wani mawadaci ko sarki ko wane ne ko wane ne, akwai abubuwan da ke iya sukan zo haka saboda mutum mutum irin wannan tunani. Idan mutum ya daɗe yana cikin wani damuwa ko ɓacin rai amma ya rasa makama ya rasa inda zai samu wani abin ƙauna zai rage masa wannan damuwan da yake ciki, idan ya wuce wannan aji da ya rasa yadda zai da sai ga ce wasu tuntuni daban-daban na shigo masa musamman fuskar ɗalibai. Ana ganin cewa kasawa wurin karatu saboda irin kunya da ke tare da shi ko kuma irin wani aibata wanda ake yi ma yaro saboda gudun cewa kana aibata shi ko kar a ɓace shi saboda ya kasa ya ci jarabawa, to cikin gudun wannan kunyan nan sai ya ga yaro yana ganin cewa babban ya je wani abin da zai sababta masa mutuwa ga kansa sai je haka. Saboda haka nan yanzu ana duban hanyoyi daban-daban da za a yi ana taimaka ma ɗalibai a magance irin wannan matsala.
To shek akwai abin da kuma ake faɗi su ɗaliban ya kamata da a riƙa samun wato sashi a makarantu wanda yake za su riƙa yin nasiha ga ainihin ɗaliban irin wannan maganan da kai. Kana ganin ana samun hakan ne ko kuma a an yi rauni ta wannan huskan wurin nasiha ga ainihin ɗalibai?
Babu shakka akwai rauni amma fahimtar cewa ya kamata ana kafa cibiyoyi na ba da nasiha ko kuma shawara ko kuma fassara shi ma cewa nasiha wani lokaci yakan zo da kuskure, saboda nasiha shi ne maganar da kake yi ma mutum ko ka don kaga ya wani kuskure wato kai kana gefe kana ganin kuskurensa. To amma shi counseling shi ne taimako da ake yi ne ga mutum shi kansa ya gano asalin damuwan da yake ciki, kuma shi kansa ya dauki mataki ya magance shi. To nan an fahimci hakan na da kyau, amma akwai rauni. Kuma haka nan ba dauke shi kamar lamari mai muhimmanci ba, ka je makarantu da dama akwai counseling officer, amma yana nan ko kayan aiki ba yana bukata bai samu. Muna bukata a kafafin a karfafa wannan cibiyoyin nan ne, kuma a ba su kayan alatu tarkace su na aiki duka ya ishe su. Ana musu semina na ƙarin ilimi da fahimta, ana kai su wurare daban-daban suna gano sabbin irin wahalhalu da ɗalibai suke fuskanta. Sannan ainihin malaman da ke karantar da su ma suna bukatar counseling, saboda ka ga wani malami lecture da kanshi nan shi kansa nan abin alfahari ne wurinsa idan yana wahal da ɗalibai. Saboda haka su malaman da kansu ma suna bukatar a ladatar da su, a horar da su yaya ne ake taimaka ma ɗalibin da ke ganin wahala a cikin karatunsa.
To shi idan mutum ka fahimci wannan yana cikin damuwa da zai iya kai shi ga irin wannan mahalaka, menene abin da kai da kake kusa da shi ya kamata ka yi?
Yawwa, kaga so dai idan mutum duka in damuwa in yi masa yawa, yana bukatar abin da mutum ya ce mai support, yana bukatar ana kusa da shi. Mutum duka damuwa ya masa yawa duka, yana bukatar wanda zai saurare shi. Idan ka gan haka, wato kakan nemi hanyar limana ka yi zance da shi ta fuskan fira. Firan kan nan ya zama ikan zo da tambayoyin da ke sa takan tono abin da ya buya daga cikin zuciyarsa, har ya kan inda yake yana ambata maka abin da ya dame shi. Dike yana bukatar taimako ne, idan ta gane sai ka kama hannunsa ka kai shi ga inda yake, idan an kai wurin aka samu taimako.
To sai dai kuma mun iya bakin kokarinmu don jin irin matakai da gwamnati take dauka, amma abu ya ci tara. A jamhuriyar Nijar kuma, wato ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin maluma da hukumomin kasar, biyo bayan mataki da hukuma ta dauka na gwada ilimin wato maluman kwantaragi. Ga wakilinmu Tamar Abari da karin bayani.
Yanzu haka dai gungun malaman makaranta 'yan kwantaragi na cikin yajin aiki, inda suka gudanar da addu'o'i da azumi don neman haƙƙinsu. Yawo Abdu shine magatakarda na kungiyar malaman makaranta 'yan kwantaragi, wato Sina Sep ta jihar Damagaram, cewa idan har martanin malaman makaranta ake so a dawo da shi, wannan ba ita bace hanyar da za a bi.
Babu wanda yake a gyara. Mai gyara in za a yi tabbayin da doka ta ce, kuma abin da ka'ida ta ce. Yau jarar taron da suke ce za su shigo da ilimin malaman makaranta ba ka gishi. Doka ba ta ce ba kawai ka zo ka dauki ka sa mutum irin kamar wanda za shi neman wani aji ko wani diploma. A'a, mu da ya sha ma'aikata ne akan aiki. Yanda ake jarabta mu a gamin yago a cikin azuzuwan mu ne tare da yara a kan aikin da muke, a gani menene kurakuran mu, menene kamata inda kai ku a ba mu shawara ga yanda kamata ku gyara.
A wani bincike da aka yi har an samu waɗanda suke da kamar takardu na jabu wanda kuma ba su da ilimin na koyarwa, me zaka ce ana?
Ana cikin amsar takardu har a zo a ce a wani sama da ko na jabu. Yo jabun su a ce mu haka nake ne, su waye suke ba da su? Su ne magabatan suke ba da su takardar jabu. Ni na san malamin makaranta bai dauka ya ba kashi bure ko kuma baka kashi bak.
Ko mi ya o Abdin zai ce da rarrabuwar kanin da ake magana tsakanin malaman makaranta.
Malaman makaranta sun bayyana babu abin da za a zo a kitsa musu kansu ba waye dari. Komi aka yi wannan da suka je malishin kuskure ne, kucin kuskure ne, kuma aka yaudare su don wasu tun zana da wasu magabata suka musu. Mun ce musu takarda yau a ce kowa ma ya kai ta karshe a shi wannan ta yi gwado ba a yi shi ba. Tunda yanda kudin za a kashe ai wannan jagoran wannan ta malamin makaranta gwamnati ma dauke shi, in har suna da kishin ilimin wannan sai su dauke shi su kai shi su zuba a cikin matsalolin da muke za su ga da kurta komo.
Baru Shekarau director ne a hukumar ilimin kananan makarantu na jihar Damagaran ya ce duk yadda ake fade ba haka bane, su dai nufin su kara horar da malaman makarantar don a cece ilimi.
In sun dace wajen takarar a rubuce kuma za a bin su tsarkawa cikin class, su kanta su yara ayatattar su bi su gani sun iya koko ba su iya ba. Wanda an gani ya iya alhamdulillah, wanda an gani sha da ɗan miskila sai a yi min horo, wanda ake cewa da scratch a yi min horo domin shi zan moshen kirki. Haka ne ake bukatar da wannan aikin da kijiyanci za a yi. Kuma kun san warin su ɗan sandika ba sai amince ba, sun ce a za a yi musu lakanci. To ministan ɗinmu ya kai ƙara inda kurdeta koli ne na shari'a wanda ke kula kayan ka dukkan shari'a bisa ganin ma'aikata da sauran magajin. To wannan kuda ta tace a wa daidai ne a wannan bincike, daidai ne a tambayar da takardu ga kowa da kowa, daidai ne a san kowane matsayin shi, a san mi iya mi abu ya wani daidai ne. Kenan yanzu munan zandayar muna da 'yan kwantaragi wajen 10,200 ga yau da sa hanga yawancin sun kawo takardunsu. yanzu in Allah ya rugu zan aika mota ne mai takai
su kuma an ce wanda bai kai takardar shi ba kamar a matsayin aikin shi ya wannan magana take
yo kema di ba ji gani yanzu ni an ce ka takarda aiki na sai in tsoron ka takarda kuma da hali takardar ita ne ba da an ka dauke ni aiki yo bine na matsala cikin wannan ba takardar mana a gani in gaskiya ce sai a gani in kai sai ku sa gani wanda kike bai ka takarda ba da ma ya san da ba da gaskiya kuma duk bai bada ba ya kaji zaman gushi wannan ba garin magakan wannan ministry da gaji kuma kowa ya jiya kuma mun ga musu batun mutum yace shi ya rabe da sanjika ba ta so ba
Tamar Abari muryar Amurka daga damagara a jamhuriyar Niger
wannan kidan tika ne wannan batun tika ne tika uban karatu
to madalla a gaida Tamar Abari wannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma karfe 10:21 kenan a nan Washington DC na safe ga shirinmu na gaba
jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako Wasaro shin ko kun san cewa kallon marasa lafiya miliyan 11 ne ke tafiye-tafiye zuwa kasashe daban-daban kowace shekara a duk faɗin duniya domin neman magani saboda ba za su iya biyan kudaden asibitin kasashen su ba ko kuma suna neman ƙwararren likitoci kuma shin ko kun san cewa Amurka ma na fita zuwa wasu kasashe domin neman magani yau kan waɗannan batutuwa zamu tattauna a shirinmu na duniyar Amurka sunana Mahmud Lalo to wani bincike da kamfanin visa da masana tattalin arziki a Oxford suka gudanar ya nuna cewa bisa wasu dalilai da suka hada da al'ummomin da ke da mutane masu yawan shekaru da kuma ci gaba da aka samu a fannin sufuri tsakanin ƙasa da ƙasa fannin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje domin neman magani zai bunƙasa ta yadda za a rika kashe aƙalla dala biliyan 439 a kowace shekara yanzu haka dai akwai wasu kamfanoni da suka shahara wajen samar wa marasa lafiya hanyoyin tafiya zuwa ƙasashen waje domin neman magani Robert Page shine shugaban kamfanin Med Republic da ke hada marasa lafiya da likitoci a ƙasashen waje wanda ke da ofishi a birnin Los Angeles da ke nan Amurka
Our software allows patients to
Muna da manhajar da ke taimakawa marasa lafiya wajen neman likitoci kai tsaye su kuma yi magana da su. Kasar da aka fi zuwa a duniya neman magani ita ce kasar Thailand, ta biyu kuma nan Amurka. Kasar da ta fi kowace ƙwarewa a fannin kiwon lafiya a duniya.
Amma duk da haka, Amurka kusan miliyan 2 ne ke fita neman magani a wasu kasashe a duk shekara. Saboda tsadar aikin tiyata a nan kasar.
Amurkawa sun fi fita zuwa Mexico saboda makwabtaka da kuma alakar da kasashen suke da ita. An kofi zuwa ne neman maganin cutar sankara ko kuma kansa.
Har ila yau Amurkawa da dama sukan yi tafiya zuwa wasu kasashe domin neman magani a fannin tiyata da na haƙori da dai sauransu kamar yadda Suzy Pozo ta ce.
Well, I was A da nauyina ya kai kilo 88 ina ta fama da rashin lafiya iri-iri amma a nan Amurka aiki na da tsada shekaru da suka gabata sai na yanke shawarar zuwa Puerto Vallarta sai na tafi Mexico aka yi min tiyata a ciki a wani asibiti
yayin da tafiya zuwa wasu kasashe domin neman magani ke ci gaba da karuwa cibiyar nan mai dakile yaduwar cututtuka a nan Amurka ta yi gargadi kan masu bin arha yayin da suke neman magani abin da ya sa kamfanoni irin su Med Republic suke so su kauce hada marasa lafiya da likitoci kai tsaye
muna kokari mu ga cewa mun samar da sahihan bayanan da za su nuna cewa likitan da ke India daidai yake da likitan da yake a nan Amurka
to wannan al'amari na zuwa kasashen waje da Amurkawa ke yi domin neman magani mai arha na faruwa ne a daidai lokacin da majalisar dokokin Amurka ke muhawara kan yadda 'yan kasar za su rika kaiwa ga samun kiwon lafiya mai inganci kuma a farashi mai rahusa da kuma makomar tsarin kiwon lafiyar nan na Obamacare da shugaba Barack Obama ya samar. Masu bincike sun gano cewa waɗanda suke da damar samun ingantaccen tsarin kiwon lafiya sun fi waɗanda ke da akasin hakan cikakkiyar lafiya. Amma kuma sun gano cewa suna cikin haɗarin sauran mutuwa saboda yin amfani da magani ba bisa ka'ida ba da waɗanda mai yiwa za su mutu saboda ciwon siga da sauran manyan cututtuka. Dr. Christopher Murray da wasu ƙwararru a Jami'ar Washington sun yi bitar takaddun shaidar mutuwar sama da mutane 300,000 a ƙananan hukumomin Amurka har na tsawon shekaru 34 wato daga shekarar 1980 zuwa 2014
mun gano cewa ana samun bambancin abin da ke haddasa mutuwa a sassa daban-daban na ƙasar nan misali a yammacin Amurka an fi mutuwa sanadiyar fadace-fadace idan aka kwatanta da kudu maso gabashin Amurka inda aka fi mutuwa sanadiyar ciwon zuciya
sannan an fi mutuwa a yammacin Virginia da Kentucky dalilin amfani da muggan ƙwayoyi.
A duk faɗin Amurka, ciwon zuciya shine yafi haddasa mutuwar mutane, amma kuma ɗarin kamuwa da ciwon na zuciya da sauran cututtuka ya bambanta tsakanin yankunan Amurka, wanda hakan ya nuna ƙarara irin gibin da ake da shi na cututtuka a ƙasar.
We really need and to understand why.
Akwai buƙatar mu gane me ke kawo bambancin tsawon rayuwa tsakanin mutane da kuma dalilan da ke sa yara da matasa da sauran manyan mutane suke mutuwa a wani shallin rayuwa a al'ummomi daban-daban na ƙasar nan.
Kowace jiha a Amurka dai an kasa ta zuwa ƙananan hukumomi ne, wato counties a turance, kuma har ila yau masu bincike sun gano cewa akwai bambancin matsalolin da ke haddasa rashin lafiya tsakanin ƙananan hukumomin da ke kowace jiha. Kuma taƙi ko kuma gibin da ake samu tsakanin ƙananan hukumomin na tsawon rayuwa kowace al'umma na ci gaba da faɗaɗa.
Yana da matuƙar muhimmanci mu fahimci me ke sa mutanen wasu yankuna suka fi na wasu yankuna daɗewa a duniya. Sannan irin wannan bambancin a duk faɗin Amurka yana da yawa. A wani lokaci har akan samu bambancin tsawon shekaru 20 a tsakanin wasu al'umomi. Akwai buƙatar mu gane me ke sa haka.
Mure da sauran ƙwararru da suka gudanar da wannan bincike sun ce za a iya amfani da sakamakon wannan binciken nasu wajen gano abin da ke haddasa sauran mutuwa a wasu yankuna, a kuma bunƙasa fannin kiwon lafiya a nan Amurka. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu inda za mu zo muku dauke da wani sabon shirin. A madadin ɗaukacin ma'aikacin sashin Hausa da Carol Pearson da kuma Atura Martinez, Mahmud Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
To madalla a gaida Mahmud Lalo, sai dai wasu dalilai yasa ba za mu iya kawo muku sakonni da kuka saba aiko mana ba, amma dai kada a yi nisa, idan shirin yau da gobe ya zo za ku ji sakonni a wurin. Amma yanzu ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Fadar gwamnatin Amurka ta White House tana ci gaba da dagewa kan matsayin shugaban kasa Donald Trump na cewar tsohon shugaban kasa Barack Obama ya yi sata sauraron wayar tarho a Trump Tower da ke New York. Mai magana da yawun fadar gwamnatin Amurka, Sean Spicer, ya yi gaba da taron 'yan jarida cike da ɗaki. Waɗanda suke son su san abin da ya sa Trump ya haƙiƙance akan zarginsa gaskiya ne. Alhalin 'yan kwamitin leƙen asiri na majalisar dattawa sun ce hakan ba ta faru ba. Spicer ya ce shugaban kasa na nan akan bakansa, sannan yana zargin 'yan jarida da sauya maganarsa, da kuma abin da ya faru a kwamitin majalisar dattawa ya haƙura da cewa 'yan majalisar Amurka har yanzu ba su ba da wata cikakken bayani akan leƙen asirin ba. Amma manyan 'yan majalisar dattawa guda biyu da ke cikin kwamitin leƙen asirin, Richard Burr na jam'iyyar Republican da Mark Warner na jam'iyyar Democrat, sun ce sakamakon bayanin da suke da shi a hannunsu ba su ga wani dalili da zai sa gwamnatin Amurka ta yi sata sauraron wayar a Trump Tower ba kafin ko bayan zaben na shekara ta 2016. Bayaninsu ya biyo bayan yin watsi da zargin na shugaban kasa kan Obama ya yi sauraron wayar tarhon da kakakin majalisa Paul Ryan ya yi. Ɗaya daga cikin abubuwan da shugabancin ƙasar Barack Obama ya haifar zai iya zama gina dangantaka tsakanin Amurka da kuma matasa 'yan Afirka, daga cikin shirin matasan Afirka na ƙirƙira kan shugabanci, wato YALI a taƙaice. Kowace shekara matasa 1,000 daga kudancin Sahara Afirka na zuwa Amurka su kwashe makonni 6 a kwalejoji da kuma jami'ar Amurka. Shirin zai ci gaba a wannan bazarar.
To duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci, sai kuma an jima za a ji mu, wato dare kenan idan Allah ya kai mu, za a ji mu da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Naziru Ahmad Hausa da ya taimaka min muka gabatar da wannan shiri, da kuma mai ba da umarni tare da shirya wannan shiri, wato da ake kira Julie Gresham kenan, da injiniyan mu na wannan lokaci Baba Yakuma Kirine ke sallama da ku a huta lafiya. A cigaba da sauraren mu ga shirin yau da gobe tafi.